الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى كتاب الإجارة، قال: باب كسب البذي والإماء. Har yanzu a cikin littafin da yake magana akan wato deburanci, mallam ya kawo babi ya ce babin wato kudi na mace mai zaman kanta ko kuma baiwa da za a dauke ta ta yi aiki na zaman kanta ko kuma ta yi waka a biyata. Wannan ai deburanci ne. To shin wannan irin deburancin ya halatta? Kamar yanzu misali a zamanance ta iya cewa mutum ya bude gidan mata masu zaman kansu, ya dauke su ya sa su suna abin da suke yi suna biyan shi kudi. Ai kamar laborori ne ake daukan su, kamar yanda ake cewa sex worker, yanda yanzu ake daukan mutane mata a yi safaran su zuwa wata kasa a biya musu kudin passport da kudin visa akan cewa za su biya ko a laboranci. To ya halaccin wannan tanka kalle shi a babi, an kawo shi a irin wancan zamanin karkace abin ya wuce, karkace abin ya wuce. Wannan shine abin da shari'ar musulunci ya zama ta yi fice da shi, domin shari'a ce da ta shafi kowane lokaci da kowane zamani. Duk yake waɗannan hukunce-hukunce sun sauka a wancan lokaci, amma har yanzu kaga ga inda za su iya shiga wajen wato bayani na halaccin yin wani abu ko kuma haramcin yin haka. Ai yanzu ana samun agent ko a da dai wanda ya fi shahara shi ne agent masu kai takarun mata. Mata aka samu mace ce za ta biya mata da yawa, za ta musu passport, za ta musu visa, za ta kai su Saudiya su je su yi zaman takaranci ko suna zama suna biyan ta. Me suke a can, me suke a can, Allahu a'lam. Suna wanke-wanke ne ko wanki ne ko shara ne ko duk dai abin da suke yi ne buranci. To amma wannan shi surar shi shine macen da za a dauke ta ta dinga ba da kanta abin da ta samu ta dinga biya, wannan buranci. To wannan haramun sawa'un a wannan macen mace ce wacce take ya ko kuma baiwa ce. Kamar Allah madaukakin sarki ya haramta zina, ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Cewa kada ku kusanci zina, domin wato alfasha ce kuma mummunar hanya ce. Haka nan Allah madaukakin sarki ya ce wala tukrihu fatayatikum ala albiga'i, kada ku tilasta bayinku mata akan wato zina. In aradna tahassunan, in har su din masu kame kai ma'ana sun yi niyyar kame kansu, to bai halatta ku turkasa su ba, su ce sai sun yi zina, wanda bayani akan wannan ayar zai zo. Qala rahimahullahu ta'ala wa kariha ibrahimu ajran na'ihati wal mughanniya. Sai daga cikin tabi'ai wanda shine ibrahimu nakhai, mana yace ya kyamace, in an ce kariha kaman haramci ne, ya kyamace lada da za a bayar na mai kukan mutuwa. Ta iya yiwa mutum ya ce ya za a yi mai kukan mutuwa, ai akwai sa, musamman a wannan zamanin ka tafi kasashen Turai, idan mutum an mishi mutuwa ba yi da wanda za su mishi zaman makoki, akwai wanda ake kiran su mourner. Su aikinsu kawai su sa baƙaƙen kaya, suna da motocinsu su zo wajen dawo shi su nuna alhini da baƙin ciki ya biya su. Wannan aiki ne. Amma dai ban san kowane ya shigo cikin nan ba, kasan kasashen mu ba. Amma dai a Turai wannan ya daɗe, suna nan ofis ne da su da motar su, zaka ganta baka da bakaken kaya, suna da mata da maza wanda za su sa wannan bakin kayan su zo, in ba yi da wanda za su mishi kukan zaman makoki su za a biya su musu. To kaga wannan kamar yadda nake faɗa yake nuna
wato fadi na shari'a tun a wancan lokacin magabata suka yi magana ashe abin yana ne kuma zai taro a tsane shi don haka wannan haramun ne mutum ya yi makoki ya yi zaman makoki a jiya shi wannan haramun ne ya ce wani muganniya na mun yi wannan babu mun yi shi a baya an mun yi shi a baya kala wani muganniya da kuma mai waka a nan ne yan arewa da hausa waye da waye za su shigo a ɗauki mace ta zo ta yi waka a jiyata ko a wajen biki a ɗauko mai waka ya zo ya yi dije a jiyashi duk ana yi ko to haramun ne bai halatta ba saboda ita kanta wakar ai haramun to ina ga me yi ne kuma ana yana na cikin al'ummarmu da yawa duk sanda aka yi biki yanzu ana ta ɗaurin aure za ka ga an ɗauko mawaki za a ɗauko mawaki na miji wani lokacin za a ɗauko ma wasu suna nan maza ne da mata zo su yi rawa su yi waka ko a ɗan siyasa ne zai taron siyasan shi ya ɗauko hayan wata ta mishi waka ko ya ɗauko hayan wasu su mishi waka duk ana yi ko to wannan haramun bai halatta ba wa qaulullahi ta'ala yace fadin Allah madaukakin sarki da yace wala tukrihu fatayatikum 'ala al-bidai in aradna tahassunan litabtagu 'arada al-hayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wa qala mujahidun fatayatikum ima'ikum wannan yace da fadin Allah madaukakin sarki wala tukrihu fatayatikum wannan aya ta sauka ne a Madina akwai shugaban munafikai wanda shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai yana da wasu bayi amma bayin musulmai ne mata to sai ya tura daya yace ta je ta yi zina to tunda baiwa ce ba ta da ikon kanta da ta je ta yi sai ta zo da wani bargo mai kyau da aka bata sai yace ta sake koma ta ce ina tafi bazan dawo mana ita ta ji a mace a da yau kuma ya ce ta je ta yi zai ta je ta kai koce wajen wasu mutane daga cikin mutum to sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum kada ku tursasa bayinku mata alal bigai akan wato lalata in aradna tahassuna matukar su din nan masu kamewa ne suna nufin kame kansu a wannan ba yana nufin in ba su da niyyar kamewa kuma ya halatta ba a wannan an yi bayani ne saboda al'aslu cewa mace ba ta ba da kanta in gane ko su a wannan lokacin sai dai in matsa ta aka yi musamman baiwa to sai aka yi gini kawai akan wannan ma'anar da ta wuta ko arabal hayati duniya dan kuna neman wani abu na ladan duniya wanda ba mai yawa ba Allah ya ce wa man yukrihunna duk wanda ya tirsasa su suka yi wannan abin fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahimun lahunna to bayan sun aikata din to lallai Allah ya gafarta musu tunda su ba su yi haka akan zafin kansu ba takura su akai wannan ikrah ne kirtasawa da aka kirtasa a musulunci ko abu ne aka sa kai na laifi wanda ba da niyyarka ba to Allah bai kama ka da wannan to shine Allah ya ce ya gafarta musu in sun yi wannan abin amma kar su koma kuma saboda haka wannan ayoyin sai suka sauka akan shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to kaga wannan ayar ta haramta yin haka din ko dan haka ko waka ko kukan mutuwa ko wani abu makamancin wannan haramun ne a dauko wanda zai yi su a jiya shi wannan leburanci ne da shari'a ba ta yarda da shi ba da haka waɗanda suke aurace sai su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma a cikin al'umma mu yana wahala ka ga an yi ba a ɗauko masu waƙa ba da masu kiɗa ba to wannan haramun ne babu kyau qala haddathana qutayba ibn sa'id al-malik an ibn shihab an abi bakr ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البدي وحلوان كاهن قال yace wannan hadisi ne na Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wato cin kudin kare mutum yaje ya siyo kare ko ya saida kare wannan haramun wannan kudin haka nan da abin da mace mai zaman kanta za ta yi dan ta samu wani kudi shi ma haramun wa hulwanul kahini da kuma kudin da ake biyan dan duba ko boka ko dan tsubu wannan duka haramun alebran shi ne mutum zai dauke shi ko daga can Abuja sai a zo a dauko wani mutum a je a kama mishi wakil a ce yayi wani aiki za a biya shi haka ne ko a manyan garuruwa ake musamman in ana neman wani wata kujera ko wani matsayi sai a ce a je a dauko malam wani a zo a kama mishi hotel mai kyau a ajiye shi a bashi abinci mai kyau da komai shi yayi aiki yayi aiki a biya shi wannan aikin haramu wannan aikin haramu قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء كما قال صلى الله عليه وسلم يا يهني akan wato bayi a sa su je su yi zina dan su samu kudi su kawo wannan haramun ne qala rahimahullahu ta'ala babu asbil fahli malan ya kawo wannan babi shi ma har yanzu a cikin leburanci yace babin wato kudi da za a biya na dabba musamman in dabban nan namijin dabba ne zai yi barbara ga dabba da take mace haramun ne a biya kuɗi don ya yi wannan barbara ne sai dai a yi shi a babi na kyautatawa amma ba a biyan kuɗi ba zai ce to shi kenan zai yi mata barbara sau ɗaya abinda ya mata barbara din nan za ka biya ni abu kaza ba in gane ko to wannan shi ma haramun ne kuma abinda ya sa aka haramta shi saboda shi abinda zai fita daga jikin dabbar ba abu bane da zaka iya kimanta shi baka san kimar shi nawa bane bai da kima ma'ana ba wai bai da kima ta cewa ba abu bane mai daraja baka san iyaka kimar shi ba kuma abu ne da za a cire a baka ba zaka iya karba ba to wannan zamani yanzu ya zo ma ba dabbobi ba kawai har mutane suna wannan akwai wanda ake daukan haya su je a cire mani din su a ajiya a kwalba ana siyarwa da wanda ba su aiwa ko abinda ake kiran shi IVF ko IVF ake kiran shi ma'ana hanya ga wanda suke neman aiwa wani lokacin za su je sai a ce to ga kamfin na mani sai su zaɓi wanda suke so wani ne ya zo ya siyar aka cire a jikin shi aka siyar shi sai a dauka a sa a mahaifar ita matar wanda shi yana daga cikin abin da ya zama kaban malamai suke cewa baya lalacewa ma'ana idan dadewan shi a waje baya sa lalacewa na haka za a ajiye shi na shekaru da yawa bai lalacewa shi yasa ita kanta wannan matsala din malamai suna bayani a kanta matsala ce ta zamani da zamani ya zo da ita hanya ce ta neman lafiya ko ta neman ɗa to amma dai idan ta ci karo da abin da shari'a ta zo da shi sai a ajiye ta idan shi mijin ne inda abubuwa ne da suke faruwa idan shi namijin ne ya zama a halittar da Allah ya masa da ɗabi'arsa mani din shi baya fita da ƙarfi yanda zai je ya ratsa har ya shiga cikin mahaifa to wannan babu laifi in nashi ne shi da matar shi za a iya zuwa a bi hanyoyi da za a ciro nashin a saka a cikin mahaifa don matar shi ce dama wannan babu laifi amma inda laifin yake a ɗauko na wani mutum kamar yanda ya zo a wannan babu a dauko na wani mutum a sa a mahaifar wata mata to wannan shine inda matsalar take ko kuma a dauko su matar da mijin ba sa son ba a so ita ta aihu da kanta wai saboda in ta aihu da kanta jikinta zai lalace idan suka kadu da mijin nata idan abin ya danyi nisa sai a zo a mata aiki a ciro abin sai a sa a cikin wata mata sai ta aifan musu da duk ana yi a kasashen turai in gane ko to kaga wannan tunda ba musulmai bane wannan abin da suke yi ne amma dai shari'a ba ta yarda da shi ba to almuhim idan mutun yana da dabba namiji wani kuma yana da dabba mace sai yazo yace da Allah yana so ka bashi dan ya nemi ilimi to ba za a yi ciniki ba ba a cinikin wannan abin haramun ne shine asbul fahli alfahli shine kamar razumi namiji amma ya shafi duk wani dabba kuma namiji قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحل كما قال صلى الله عليه وسلم يا يهني اكن كودين ذا باير نبربران واتو راغوني وند يكي اچي امالي دا اكي تو انا مجي راغوني a biya kudin wai dan yaje wannan abun yace haramun ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma haramun yace ma na haitu kuma an hufajtani ku abin da na hane ku to ku bashi dan haka haramun ne mutum ya aikata ala babun idza sa'jara ardan famata ahaduhuma wannan babi yana maganar idan mutum ya bada gonarsa ya bada gonarsa ga wani yana aiki a gonar sai ɗayan su ya mutu ko shi wanda ya bada gonar ko shi wanda aka ba gonar ya mutu to shin bayan mutuwarsa wannan aiki da aka bayar na a dinga yin aiki a gonar su magadan za su zo su zartar da shi ya dore ko kuma za su iya ma'ana determining din shi su yanke shi ya ƙare mutum yana da fili sai dauki ma'aikata ya daura su akan gona suna noma sai ya mutu ya bar su suna kan aiki to shin da ya mutu ya bar su suna kan aikin nan waɗannan za su ci gaba da aikin ne ko kuma za a dakatar da aikin su tunda shi ma leburanci ne su dai magada ba su suka ba da wannan leburancin ba kala wa kala ibnu sirin yake cewa tabi'i ne laysa li ahlihi an yukhrijuhu ila tamamil ajal cewa bai kyautu dangin shi wannan wanda ya bada wannan gona su fitar da wanda aka bashi gonar ya yi aiki ba matukar lokacin bai kai ba iyakar ba ta kai ba idan sun yi akan cewa za su yi shekara ɗaya ne sai ya rasu kafin shekara ɗaya to su bar shekara ɗaya shi kenan sai a zo a ci gaba da abin da za a yi kala وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية رحمهم الله تمضى الإجارة إلى أجلها ثم وأن ننتهي أيضا سكتشي زاء بدانر دوانا أيكي نميبرانشي هر إياكا لوكتشي بغا أشي دا قيامو تكما كوميات أيابا انغاني كو وانا هنا فاروكو أجيكين قادو مثالي متين يابن تو يابن واسو أبو بوان سنة قادو إلا يابر موتا يابا ونلون انتا akan cewa zai biya shi sai ya mutu kafin wannan ya gama biya ba za a ce to daga ya mutu kai da aka baka wannan abin ka dawo da shi ba a sai a zo a duba a ga ina suka tsaya an gane ko ina ne yarjejeniyar da suka yi to shi yasa rubuta abu yake da muhimmanci kaga an rubuta an san wace yarjejeniya suka yi qala wa qala ibnu umar radiyallahu anhuma a'ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khaybar bi shatri فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جدد الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يحكي فزال صلى الله عليه وسلم لوكا شند أتي ياجن خيبة وأن ينكي نيهودا يا شغني مروانا تعني الصلب sai ya ba da Khaybar din ma Yahudawan suna noma ta suna noman wannan gonaki na Khaybar akan cewa za a dinga ba su wani kaso a ciki shine dadan su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayin wani yarjejeniya ai yakin Khaybar an yi shi shekara ta 8 bayan hijira kenan to bayan shekara 3 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan yarjejeniya tana nan to yarjejeniyar nan ta ci gaba shine yace ta ci gaba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rasu Abubakar ya zama khalifa ya tsorar da ita radiyallahu anhu bai canja ba da kuma farkon khalifancin Umar radiyallahu anhu to da Umar ya fara kalifanci ya shudar to sai aka samu tangarda sai Umar yayi determining wannan kwangilan sai aka tsayar da wannan aikin da aka wannan aikin sai ya tsaya yace ya kunce shi kuma to amma dai tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Abu Bakar har farkon kalifanci Umar ba a yanke shi ba to amma da aka kai wata gaba ya zama akwai damuwa sai Umar ya yanke domin su Yahudawa sun so su yi munafurci a lokacin sai suka je suka rubuto wata takarda sai suka kawo suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida musu da wannan kasa ta su to sai ya zama abin da suka kawo ba na gaskiya bane sai Umar ya ce bai yarda ba kuma aka samu shaidu suka tabbatar cewa ba a yi haka ba ba su yi wata yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan zai mayar musu da wannan waje nasu ba to shi yasa sai Umar da ya ga haka sai ya dakatar da ita sai ya dakatar yasa yace kuma ba ambata cewa Abubakar ko Umar sun sabunta wannan wato yarjejeniyar ba bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi maintaining din shi ne kawai amma ba wai sun sake shiga sabon agreement da su ba قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء النافي عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وعن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه ان المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا احفظه Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada gonakin Khaibar a hannun Yahudawa cewa su yi aiki su yi shuka duk abin da ya fito kuma wato na wannan gona za a yanka musu wani kaso za a ba su wani bangare daga ciki to Abdullahi dan Umar ya bashi labarin cewa gonakin an kasance ana bada wato aron su ana bada aro wasu suna nomawa amma dai ya ce ya ambaci abinda ake bayarwa a kai bai kiyaye ko nawa ba ne wa anna rafi'a ibn khadij radiyallahu anhu haddathahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an kira'i al-mazari'i wa qala ubaydullah an-nafi an ibn umar hatta ajlahum umar cewa rafi'a ibn khadij ya ce manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya yi hani akan bada aron gonaki me yake nufi yayin hani akan bada aron gonaki shine mutun ya bada aron gona babu lokaci amma akwai ajali babu ne an gane ko amma mutun ya bada gona ya ce kai na baka aron ta gashi nan duran da nake so ban gona karba na ya kamata ajiye mata ajali an gane ko kuma ya ce na baka aron gonan nan ka noma amma bangare kaza na wani to wannan shi aka hana domin ta iya yi waye noma wannan bangaren ya zama shi kadai ne mai amfani shi ya mishi wahala ce sai dai ce a ka je ka noma mu raba gurgurdan yanda kai aiki in ni zan kawo ili kai kuma ka zo kai aiki ko kuma kai za ka kawo ili kai aiki kuma ka cire min wani abu gurgurdan yanda suka yi al-muhim yana nuna idan mutum daya yace Abdullahi Ubaydullah dan Umar dan Nabi dan Umar daga Nabi daga Abdullahi dan Umar yace har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da su daga Khaibar dan Umar shi ya fitar da Yahuda daga Khaibar ya watsa su ko ba kasar Sham to sai bayan wannan lokacin ya zama an yayyanka wannan kasa ana bada aranta ga wasu da haka idan mutum ya mutu ya bar wani aiki da ake yi ko a shagonsa ko misali yan haya ne ya bari a gidansa suna biyan haya to magada ba za su fitar da su ba har sai sun cika wannan iyaka an gane ko magada ba za su fitar da su ba har sai sun cika wannan iyaka ko kuma shi wanda yake hayan a wajen ya mutu ba za a ce mutuwar shi ta sa hayan shi ta kare ba a sai ya cika wannan sai iyalansa sun zauna sun cika abin da suka biya da haka ba a yin yarjejeniya haka abinda aka yi yarjejeniya a kai da wanda yake raye a kan shi za a yi koda bayan ya mutu har iyaka wannan iyakar ta kai wallahu ta'ala a'lam qala rahimahullahu ta'ala kitabul hawala mana yake cewa littafi da yake magana akan wato sarrafa kuɗi in an ce sarrafawa a nan abinda ake nufi da hawana shine kaman yanzu abinda ake ce mishi transfer mutum ne kuka yi yarjejeniya da shi ko kuka yi ciniki da shi sai ya zo ya same ka ya ce kowa ne ya za a yi ka biya ni kudina sai ya ce maka ka je wajen wani amini na ne ko kuma akwai wani akwai kudina a wajen shi ka je ka karbi kudin a wajensa ya matsayin wannan ko kuma mutum ya ma ka tura mishi kudi wani ya bashi a wani waje kamar yanzu yanda ake western transfer ko wani abu da ya haka makamancin wannan to shi ma yana da hukuncin shi a shari'a yana da hukuncin shi a shari'a kala babul hawalati wa hal yarji'u fil hawala babun ma'ana mutum ya tura ka wajen wani dan ka karɓi kuɗi alhalin shi ne kuɗinka yake hannunsa shi ne alhawala to shin ya halatta idan ya tura ka wajen wancan ɗin ka je wajen shi ko shi ya halatta ma yin haka ni da kai muka yi tunani ya ce amma ka je wajen wani ka karɓi kuɗinka ya halatta kamar yadda hadisan za su bayyana قال وقال الحسن والقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز إذن رانا دي تورا كيشي كجيكا سامو وانشنن يزمو وانشنن إيه أفيكتن أهننسا تويا هلتا كجيكا كربا طب ولما ذال الله صلى الله عليه وسلم يشي من أحيل على مليء فليحتن يواند أكا تورا شي وجواني ya zama wancan din akwai kudin a wajensa to ka je ka karba a wajensa kuma yanzu kaman kai ne yanzu kai ciniki sai a ko ka je wani waje ka kai da wani abu sai a rubuta ma check a ce wajen banki da ce ni ba ban yi karba kudi na za ka ba kamar haka ne ai shine ihala din ai ko banki ai suna da kudi a hannun sai dai kawai in ya je aka ce to ai wannan account din an fi shekara 10 da rufe shi aga dole ya dawo wajenta amma da in ya zama wancan din akwai kudi a wajensa ba laifi bane kai ka je ka karba a can ba za ka ce dole wanda kai mu'amala da shi zai biya ka ba eh ai wancan kudin ma da yace ka je karba na shi haka dan ya ce ka je karba wa san ba laifi bane qala wa qala ibnu abbas radiyallahu anhuma yatakharaju sharikani wa ahlul mirati fa ya'khudhu hadha aynan wa hadha daynan fa in tawiya li ahadihima lan yarji ala sahibi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wadanda suka yi tarayya a wata dukiya ko kamfani jine a sharikani da kuma masu gado to ba laifi bane wannan ya karbo wannan fiye musaya a tsakanin su amma wani ya tura wajen wani cewa ka je karba abu kaza a wajen wani amma idan ya zama akwai rashin cikawa a wajen ɗayan to ko kuma akwai kuɗi a wajen wanda ya tura shi to zai je ya karba ba zai dawo wajen wannan ba sai ya karba a inda aka tura shi wannan babu dai qala hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an abi zinad an al a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala matlul ghaniy gulmun فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشي واتو تورن باشي نا مي وداتا ظالنشي متن يتشي دا وداتا وما كتشي بنش وانا حجي كل انك جيشي ما بابك دا وبوري تو انا ظالنشي وما الظلم ظلمات يوم القيامة zalunci wato duhu ne mai yawa ranar tashi a kiyama saboda haka mutum ka mishi aiki yanzu ya ce ka dawo gobe ya ce ka dawo jibi ko ya dinga baka kaɗan har ka ga abin ma bai ma amfani ba to wannan zalunci ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine matsal al-matsal shine abin da zaka matse shi dan haka ka takura wani ka kiba shi hakkinsa wannan zalunci ne yace amma fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba duk wanda aka tura shi wajen wani cewa ya je karbi kudin sa kuma alhalin wancan din yana da wadata shine mali ma'ana yana da kudin a hannunsa to ya je karba a can sai ya je karba a can kana babun idan ahala ala mali'in falaysa lahu raddun cewa idan har aka tura shi wajen wancan ya karba to ba zai ce ba zai je ba wannan haka shari'a ta ce yace kaje to kaje din sai dai in kaje baka samu abin da kake so ba zai ka dawo قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن بكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني غلم ومن أتبع على مليء فليتبع إذن وانشان حديث كنان أبن ليكي نفي أي أمرنين من ذال صلى الله عليه وسلم يبايا ومن يبادى أمرني واجبين أبي أمرني جزاء ومن أتبع على مليء دو واند أكا توراش وجم واند يكي دشيدن tofaliyat ba umarni ne ya ce na ta bai da dalilin da zai ce shi bai yadda ba na ya tura ma ya ce to ni yanzu ba kudi a cikina amma ka je wajen wani ka je karbi kudin nan to sai ka je wajensa amma dai da sharadin cewa wanan ba akwai kudi a hannunsa domin babu ba zai tura ka wajen wanda yake babu ba ala babun in ahala dainal mayyiti ala rajulin jaza babin cewa idan bashin mamaci wanda ake bin shi bashi ya mutu da bashi sai aka tura wanda yake bin bashi din cewa ya je wajen ai ba zai ba dole ya karba wajen mamacin ba to wannan babu da yafi ya halatta don haka bashin mamaci ana iya turawa ga wajen wani a je a karba ko a biya ko a karbo qala haddathana al-makki ibn ibrahim قال حدثنا يزيد بن أبي أبي عن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها فقال هل عليه دين قيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه wannan hadisin na Salamatu ibn al-Aqwa radiyallahu anhu yace muna zaune wata rana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka zo da wata janaza ma'ana gawa sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka mishi sallah sai yace akwai yana da bashi ana bin shi bashi sai suka ce a'a sai suka ya tambaye su kuma ya bar wani abu na gado sai suka ce ba abin da ya bari kenan baya bin bashi ba abin shi bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah sai aka sake zuwa kuma da wata jana'iza suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka mata sallah sai yace yana da bashi akan sa sai suka ce eh yana da bashi sai ya tambaye su to ya bar wani abu da zai iya biyan bashin sai aka ce eh ya bar dinari guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mishi sallah kenan dinara guda ukun ila iyaka abin da ake bin shi bashi kenan ko kasa da haka za a iya biya sai aka zo da janaiza ta uku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamata sallah sai ya ce ya bar wani abu suka ce bai bar komai ba yace to ana bin shi bashi suka ce ana bin shi bashin dinari uku kafin yanzu shi ake bi bashi kuma ba abin da ya bari sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku yi mishi sallah ni bazan mishi sallah ba bazan mishi sallah ba sai Abu Qatada shine wato Rabi'i ibn al-Harith radiyallahu anhu sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka mishi sallah ni na lamun ce zan biya bashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya mishi sallah idan ka bi yanzu ai bashin mamaci ne ya koma wuyan wani gobara su ce mu dole magadan shi bane za su bamu bashi ba masu a wajen wani ai shi kaga ya mutu kuma wannan abokata da bai cikin masu bin shi masu gada shi amma ya ce ni zan biya don haka ni zan biya kaga aka zo aka samu ba za su ce mu bamu yadda ba sai dai magadan su biya mu a wannan bai yi ba kaga ana iya ma'ana canja aka labashin wani ya biya wani ya ce ya ɗauke zai biya wani abin da ya shafi hawala kenan shine ma'ana ka canja ko ka tura wani wajen karɓan wani kuɗi ko wani abu wannan babu laifi shari'a ta halatta shi kuma an ce ba za a buɗe wannan ƙofar ba to mutane za su shiga cikin matsi da takura qala rahimahullahu ta'ala kitabul kafala za mu tsaya akan wannan babi insha Allah misali ne da zai magana ko hadisai ne da za su yi magana a kan kafala abinda ake nufi da kafala shi ne wato mai ba da lamun ko garanto ranar mun yi ta tambaya mai ake nufi da garanto a hausa babu da yake a jos muke amma yanzu ba mu sani ba ko an samo ma'anarsa a hausa mene alamuni larabci ne ai abbaman ne ai abbaman ne ai larabci ne ai abbaman larabci ne amma dai tunda an are shi ya zama hausa shine abin da kowa yake ganewa mai ba da lamun abin da ake nufi da baman shine kai za ka ba da tabbacin cewa idan wani ana bin shi bashi aka gaba zai iya biya ba sai ka tsaya masa ma'ana wannan tsayawar da ka masa duk abin da ya je ya dawo fa kai za a samu shine wannan baman din shine lamuni sunan shi kenan da larabci baman in gane ko baman ake kira shi to wannan yana da sharuɗansa waye zai zama kafi kuma wa za a zama makafi an gane ko to wannan zai zo ya ce babun kafalati fil qardi wadduyuni bil abdani wa ghayrihima babun ba da lamuni a cikin rance da kuma bashi ko da gangan jiki ko da wani abu kenan lamuni din nan zai iya zama rubutawa za a yi zai iya zama wani abu ne za ka cire ka bayar ya zama lamuni gane ko za a iya rubuta yarjejeniya to wane fa ta tsaya masa duk wanda da ya abu kaza ba to kai za a kama ko kuma a sai ka ba da wani abu da zai zama an karɓi lamunin wannan abin idan baya nan wannan abin ya shiga hannu wannan shi ake kira kafala ana kiran shi alkafil yani ko to za mu tsaya a wannan babin insha Allah daga kan shi za mu tashi amma sai dai kuma zai zama shi ne karatunmu na ƙarshe insha Allah sai bayan azumin Allah ya raya saboda ina da uzuri na wani sati na tafiya don haka ba za mu samu zama karatu ba a iyaka abin da muka karanta kuma muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma ya zama kuskure ne muna alƙawarin madaukakin sarki ya ce mana don haka sai a kula za mu tashi a kan kitabul kafala an gane ko a gaban nan kafin a kira sallah ina tunatar da yan uwa da jan hankalinsu musamman a kan shi wannan wata da ake fuskantarsa watan azumi mai alfarma mai daraja wanda kowane mutum-mutumi ya san kimarsa ya san darajarsa kuma yana kwaɗayin rufkar shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya sunanta mana shine wato yawaita azumi a cikin watan sha'aban kafin watan ramadan wanda ya take sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ya zo daga nana Aisha radiyallahu anha da ummu salama da zaidu usama ibn zaid nana Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ban taba ganin shi yana azumtar wani wata fiye da yanda na ga yana azumtar watan sha'aban ba haka nan ummu salama take cewa in na so ma zan ce yana bai taba jera wata biyu yana azumi ba banda sha'aban da ramadan saboda yawaita yanda suka yana yawaita azumi a cikin sha'aban to shine har shi usama ibn zaid radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace me yasa naga kana yawaita azumi a cikin watan sha'ban sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada amsa yace masa zaka shahrun yabqulu anhum nas baina rajab wa ramadan yurfa'u fihi al'amalu ila Allah azza wa jalla wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'i ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naga kana yawaita azumi a cikin sha'ban meye hikima a haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan wata ne da mutane da yawa ma'ana suke sakaci a cikin sa ma'ana ba ka kulawa da shi abin da yasa ba ka kulawa da shi ko saboda ya fato tsakanin Rajab da Ramadan daga Rajab ai sai Sha'ban sai Ramadan to wanda wannan sai yasa kaman ba a bashi kulawa yanzu inda Rajab ne ai zaka ji ana ta cewa ana azumin gobe kowa ya shiga cikin azumi ne waye waye da sauran su to wannan abin da suke sai yasa su dauki Sha'ban kaman ba wani wata ba kuma da an gama sai a shigo Ramadan an manta da Sha'ban yace to mutane suna sakaci a cikin watan Sha'ban yace kuma wata ne da ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin sa mana duk ayyukan da bayi suke a shekara a cikin watan Sha'ban yanzu ne ake daukaka ayyukan bayi gaba da kenan daga Ramadan duk abin da zaka yi aiki Ramadan har a shiga Shawwal a shiga Dhulqa'da Dhulhijja Muharram sai an zo daidai Sha'ban sai a daga wannan ayyuka zuwa wajen Allah madaukakin sarki sai ni kuma kwadari na shine ayyuka na da za a daukaka ya zama ina azumi azumi yana cikin abin da za a daukaka saboda girman sa kenan sunna a cikin wannan wata shine mutum ya yawaita azumi duk da yake wasu sun kirkiri wasu abubuwa sun raba shi da shi wannan wata kamar misali shiraya daren 15 jiya kenan yau 16 ko daren 15 shekaran jiya wanda ake kiran shi nisfu Sha'ban wanda wasu ma ba su san ana komai a watan Sha'ban ba inda an ba azumin nisfu Sha'ban ba bal wasu sun tafi da nisa har su kan ce ai shine daren da Allah yake raba arziki yake kore bala'o'i amma duk wannan maganganu ne da ba a gine su akan dalilai masu inganci ba mafi yawancin hadisan da suka zo hadisai ne da ba su da inganci wasu kuma har suka rataya da ƙari cewa cikin raya wannan dare har wasu salloli ake akwai sallar da ake kiranta salatul ragaib ita za a ce a yi sallah raka'a 100 a karanta kul huwa 1000 a cikinta wannan salatul ragaib ake kiranta to wannan sallah ita ma ba ta da wani asali ba ta da wani dalili mai karfi don haka kar mutum ya je ya bata lokacinsa cikin abin da yake ba Allah bai shar'anta ba kuma koda yana da kyakkyawan niyya Allah ba zai karba aikin ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd inda a ce wannan abin abu ne da ya kamata a yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi sahabbai da sun yi to ko kuma tabi'ai da sun yi ma'ana da koyo a wajen sahabbai to dukan su ba wanda yayi haka abu ne da aka kirkire shi ya zama kuma ana cewa cikin watan Sha'ban a cikin shi ne aka yi istira'i ana raya wannan dare da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wasu kwanaki da suka zama kwanaki ne na biki da ake raya su a musulunci a matsayin sunan su ibada in ba kwanaki guda biyu ba shine Idul Fitr da kuma Idul Adha azumi sallar azumi da kuma sallar layya wannan sune bukukuwa kawai da musulunci ya yarda da su amma duk wani wanda biki da ba wannan ba musulunci bai yarda da su ba aku Allahumma akwai hadisi guda ɗaya na Mu'az radiyallahu anhu wanda Baihaqi ya fitar a cikin Shu'abul Iman da Tabarani da sauransu kuma hadisin malamai sun karfafa shi shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan nisfu Sha'ban idan daren tsakiya ya kai Sha'ban to watan Sha'ban ya kai tsakiya Allah yana kusantar bayinsa kuma yana yafe ma dukkanin bayinsa sai mutane guda wanda yake shirka da Allah da kuma wanda yake da wata kiyayya tsakanin shi da dan uwan shi musulmi har sai sun yi sulhu wannan shine abin da ya tabbata akan wannan nisfin Sha'ban. Ka gani ya tabbata ba a ce ayi sallah za a yi kuma a cikin jaran. Abin da aka nufi yana nufin Allah yana kusantar bayinsa. Kenan babbar sakon da hadisin yake nuna wa mun nisanci shirka. Domin shirka tana rusa dukkan ayyukan bayi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ wannan wahayi ne Allah ya ba annabinsa cewa inda zai yi shirka to ayyukansa za su baci kuma ya zama to cikin masu hasara haka nan Allah ya ce walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malu inda za su yi shirka duk abin da suke aikata ya rushe kuma shirka din nan shine ka tara Allah da wani cikin abin da yake haƙi ne na Allah shirka ba sai kawai ya takaita sai ka yanka ma wani Allah ba ba shi kadai bane shirka shirka tana nan da yawa riya ma shirka ce kenan har ya ma mutum ya nika ce inda Allah yana gafarta ma kowa da kowa banda wanda ya shirka to riya ma shirka ce sai mu gani zan ciliya duk abin da zai yi kokari ya ga cewa yi tsakani da Allah sannan duk wanda yake da wata damuwa tsakanin shi da dan uwan shi musulmi to yayi kokari ya warware domin ba haka ba Allah ba zai yafe mishi a cikin irin wannan dare bai ci wanda Allah zai yafe kuma hikima na yawaita azumi a cikin Sha'ban shine ko da Ramadan ya zo ka riga ka saba ma kanka ba za ka galabaita ba wani in ka ganshi ranar azumin farko sai kaga kaman an koro shi daga yaki musamman da asar ta kai zai ga idan shi ya fito bai riga ya saba ma kansa ba wannan shi ne ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin Sha'ban kuma tun da kusa ne da Sha'ban kamar yana shiri ne na shiga Ramadan kuma magabata sun kasance sukan shagaltu a cikin wannan wata da yawaita karatun Al-Qur'ani har ya zamanto ma cewa ana cewa ai sha'arun Sha'ban shaharul qura watan makaranta ne da yawa magabata sun kasance ma sukan ajiye harkokinsu na kasuwanci su dukufa suna karatun Al-Qur'ani a wannan wata ba dan komai ba sai dan wato su shirya ma watan Ramadan to abin da yake to a ce mutum ya shirya kenan ga shi wannan wata ne alfarma wanda yake zuwa kuma daga cikin manya-manyan ayyukan da ya kamata mu fuskanci Ramadan da shi shine tuba mutum ya yi tuba wacce take kyakkyawa daga dukkan zunubai Allah ya ce watubu jami'an ayyuhal mu'minuna watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha duk wani abu da mutum yake aikata ya tabbatar cewa ya tuba ya warware kansa daga waɗannan abubuwan ya dukufa ya koma ga Allah domin wannan Ramadan din dama ce yanzu yanda muke magana na Allah kadai ya san wanda zai kai wannan wannan babu da tabbaci ni bai sana ce zan kai ba ko wannan ko wancan ba ni ke da tabbaci zai kai wannan kwanan ko akwai mai tabbaci amma yanzu wani ya riga ya tsara abin da zai a Ramadan wani ya riga ya bada dinki na sallah ba ma na Ramadan ko wani ya riga ya sai waki ida ba da shi za a ci waken ba ko wani ya sai gero ba da shi za a sha kunu ba wani ya sai suga ba da shi za a sha ba ko da haka ba wanda yake da tabbas zai kai wannan ba a cikin to kaga mutum ya shirya kansa in Allah ya sa mun kai tabi'a wani iman haka ne to kuma mun kai ga yake nan sannan da wanda suka kai din za su iya fara azumi amma ba dole a gama da shi ba ko wani za ka gaza a shi za a shiga Ramadan yanzu ina akwai mutanen da an yi azumi da su na bara amma su ba ka kuma ba wai rashin dabara su bane a lokaci ne kawai yayi kowa da lokacinsa to haka za mu iya kai Ramadan din a fara da kai kuma ya zama ba a kai da kai ba wani a wajen Allah ba abu bane mai wahala sai mutum ka ga an tashi da shi Ramadan wani a farkon Ramadan sai ka ga mutum ya mutu kaga ya rufe azumin amma bai kai ba wani ya mutu da azumin a bakinsa wani an fara azumin da shi kila jinyar za ta same shi wani zai kai kila goman farko wani zai kai goman tsakiya wasu kuma Allah ya tsawaita rayuwarsu har su kai na ƙarshen to kaga ba kowa bane yake da wannan tabbacin ita rayuwar wannan bata da tabbaci shi yasa a kodi yau ake so mutum ya zamanto yana dada bibiyan ayyukansa yana dada gyara kansa yana dada ma kansa shi wanda kuma ya kai Ramadan din aka gama da shi aka yi idi da shi yana da tabbacin zai kai wani azumin babu tabbacin babu tabbacin za ka tashi baka waye gari ka shirya komai naka baka san mutuwa na gaban ka inda mutum ya san mutuwa na gaban shi ai ba zai fita ba to amma wannan abu ne wanda yake na Allah madaukakin sarki a babban fata shine mutum ya yayi addu'a idan Allah ya tsore ta rayuwar mu mun kai lokacin nan sai Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi aiki da zai zama sarki wannan shine sai mu dinga cewa Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan in Allah ya isar da mu ya amsa addu'ar mu to Allah zai isar da mu ba kuma wannan hukunci ne na Allah madaukakin sarki dan haka wannan shine abin da ya kamata a ce mutum yana ma kanshi shine a irin wannan kwanaki masu albarka duk da yake ƴan uwa da yawa suna tambaya suna jin ana bayanin cewa idan Sha'ban ya kai rabi ba a azumi ko ko ya akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan sassafa Sha'ban fala ta sumu ko to idan Sha'ban ya kai azumi rabi kada ku yi azumi hikima a cikin wannan shine kada wasu mutane su dauka cewa shi Sha'ban din nan sai an danganta shi da Ramadan an gane ko sai an danganta shi da Ramadan to shi yasa wannan hanin ya amma ga mutumin da ya saba azumin shi dama na litinin da alamin zai ci gaba da yin azumi illa idan ya kai dabba wato Ramadan kamar yanda dai kwanakin wata suke nunawa ba mamaki wannan azumin ya faɗo ko Asabar ko Lahadi ko ila ko Juma'a ba mamaki yau muna 16 kaga nan da kwana 13 za a iya ɗaukar azumi ko 14 kaga wata Asabar ke nan gida ko Asabar ko Lahadi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku doshi azumin watan Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai mutumin da yake ya saba azumin sa ne to wannan babu dai to kaga wannan yanzu wanda ya saba azumin Litinin da Alhamis kaga banda wannan satin da za a shiga sati na ƙarshe in yana azumin Litinin da Alhamis in sha zai azumin Litinin da Alhamis kuma Juma'a a huta a saban gida tashi da azumi wannan da ya dai dan ya ce illa rajulan kana yasum sai dai mutumin da ya kasance yana azumi amma haka kawai baka azumi ranar Alhamis kawai ana jibi azumi sai ka tashi da azumi na musamman ko kuma ana gobe Asabar ran Juma'a kai sai ka tashi da azumi to wannan ba a yi sanan shari'a ta hana dan haka kenan ko da hanin da aka yi na yin azumi idan Sha'ban ya kai tsakiya ba an ce kwata-kwata kar a yi azumi ba a kar mutum ya yi ta jera azumi kuma har sai ya danganta shi da Ramadan amma dai mutum zai yi Yahuda in ya gaida mai azumin Annabi Dawud ya sha yau ya ajiye gobe ko ya yi Litinin da Alhamis ko in ya yi azumin shi na 13 14 15 ya huta kenan ya daga kafa sai bayan Ramadan wannan duk yana da wannan zamu haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu Allah ya yafe mana kurakuran mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda ba kan mu Allah ya gafarta musu subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik